A Najeriya, bayan da jami'an tsaro daga hukumar NIA da kuma DSS ta kasar sun yi wa gidan Ambassador Muhammad Dauda kawanya tare da tabbatar da cewa ya fita daga gidan a matsayinsa na tsohon muƙaddashin shugaban hukumar ta leƙen asiri ta kasar. Yanzu kuma bayanai daga hedikwatar hukumar leƙen asiri ta ƙasa da ƙasa wato NIA suna cewar gwamnatin Najeriya ta kori Ambassador Muhammad Dauda daga aikinsa baki ɗaya. Wannan korar da aka yi wa Ambassador Muhammad Dauda tana zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya take binciken wata badaƙalar da ta kai ta dalar Amurka miliyan 289 da kuma cancanta ko rashin cancantar naɗin da aka yi wa Malam Ahmed Rufa'i a matsayin sabon darakta na wannan hukumar ta leƙen asiri ta ƙasa. A fiye da nai da ita dangane da wannan badaƙalar da kuma korar da aka yi wa Ambassador Muhammad Dauda, Hajiya Najat Muhammad, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, ta bayyana min cewa wannan matakin da aka ɗauka abun asha ne kuma da juyayi.
Wato abin yana da rikitarwa. Mutumin nan dai yana kan shugabanci, yana acting ba a tabbatar da shi ba. Shugaban ƙasa ya tashi ya sa wata sabuwar kwamiti a ƙarƙashin Baba Ganap Kingibe. Baba Ganap Kingibe yau kowa ya sani cewar ana zargin su da sama da faɗi da wasu kuɗaɗe. To sai gashi majalisa ta sa baki don a ga a tantance menene gaskiyar abin nan. Bawan Allah nan Malam Dauda aka kira shi a matsayin wanda kuɗaɗen daga hannunsa suka fito. Ya fito ya ce gashi lokaci kaza ya ba Baba Gana kuɗi kaza, lokaci kaza an ba da kuɗi kaza, kuma ga sauran kuɗi fiye da dala miliyan 40. To wannan kuɗi sai yake ga cewar za a yi sama da faɗi da su. Ya je ya kai ƙara, to maimakon wai a ƙara masa lambar girma, sai gashi aka zo aka cire shi daga gurin, aka sa wanda su da kansu 'yan kwamitin suka ce kar a bawa. Ashe mai gaskiya baya so a faɗa masa gaskiya? To amma ni abin da nake so mutane su gane abu guda biyu ne. Na farko, a mulkin nan ana nuna cewar in za ka yi sata ko za ka yi da ai sata, to za ka zauna lafiya. Idan ka nuna kyamarka da ai zalunci ko ai sata, to za a yi awan gaba da kai. Bai kamata a ce muna maka kirari dai mai gaskiya ba, ka dinka zama da marasa gaskiya, ana tafka rashin gaskiya, kana yadda da rashin gaskiya. Ina gaskiyar take?
Ba ki gani watakila bayanai ne suka yi wa shi shugaban ƙasa game da Ambassador Muhammad Dauda da aka cire na yin rashin gaskiya wani abu ba daidai ba, shi yasa ya amince da a kore shi daga aiki?
A to ai babu bayanin da za a yi masa da ya wuce shi kuma ya yi mana, saboda ba ƙasarsa ba ce, ba kuɗinsa ba ne, ba dukiyarsa ba ce, dukiyar 'yan ƙasa ce. Saboda haka ya yi mana bayani, mu abin da muka gani a zahiri in saɓanin haka ne sai a fito a faɗa 'yan ƙasa kar ku ɗauka mutumin nan mutumin kirki ne. A ga laifin da yi, kiransa majalisa ta yi. Saboda haka dole kuma ya ansa wa majalisa, ba shiga rediyo ya tona wa ƙasa asiri ba. To nan asiri ya wuce wanda su suka yi wa aka ce gashi an yi sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma, oken me aka yi masa? Ai ba a yi masa komai ba, yana nan yana yawansa yana wanda ƙasa.
Hajiya Najat Muhammad kenan, ɗaya daga cikin shugabannin kare haƙƙoƙin bil'adama na Najeriya, a tattauna da nai da ita a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Honorable Aminu Sani Jaji, shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya, wanda kuma kwamitin shi ne ke gudanar da cikakken bincike akan wannan badaƙalar da hukumar ta NIA take fuskanta, amma bai yadda yayi magana da ni dangane da wannan batun ba. Shi na cewa yana neman ƙarin lokaci domin ya gudanar da cikakken bincike dangane da matakin da aka ɗauka da kuma dalilan da yasa aka ɗauke su. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.